jama'a assalamu alaikum. Masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da kan bukadin waɗanda aka zalunta. Daukar batutuwan yaki da cin hanci kare haƙin ɗan adam da karɓo gadon marayu da dai sauransu. A yau za mu ɗora kan korafin tsafin ma'aikatan kamfanin wuta 50,000 da aka sallama ba tare da biyan su haƙin su ba. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfi Lahasu Zuma. A shirin mu dai gabata muka fara ta muku korafin tsafin ma'aikatan kamfanin wuta na Najeriya PHCN 50,000 da aka sallama daga aiki a shekarar 2012 yayin sayar da hannun jarin kamfanin ga 'yan kasuwa. Tsafin ma'aikatan wanda suka kafa kungiyar bin haƙƙin su sun shayin zanga-zanga da rubuta takardu duk a fafutukar ganin sun samu haƙƙin su na sallama.
Sallama ba laifi muka yi ba, an ce za su yi privatizing abin kamfanin wutan lantarki. Kuma a lokacin mun zauna meeting da su 2012 da union dinmu, suka ce za a yi privatizing PHCN amma za a tafi tare da mu da gwamnati da investors din da BCE har zuwa shekara 5 a cikin wanda ya kamata a sallame shi wanda kuma za a tafi da shi. Za a iya tafiya da shi. To a yadda nake gaya ma din, a yanzu haka muna da mutane yara wanda shekarunsu bai kai sallama ba da aka sallame su tun fi yawa ma. Kamar ni ina da shekara 30 lokacin da aka sallame ni. Amma akwai samari wanda ya kamata su yi aiki duka an haɗa su an sallame su. Aka sallame ni.
Cikin tsafin ma'aikatan har ma da waɗanda ko sisin kobo ba samu ba a cikin haƙƙinsu na sallama tsawon shekaru 10. Ganin yadda a baya suka sadaukar da ransu wajen aiki mai hatsarin gaske na raba wutar lantarki, wai ina ma matsalar take?
Eto, mu dai a yadda muke ganin kamar BPE ne, dan duk lokacin mun je mun tuntuɓe an ji an tuntuɓe BPE da suka tura mu sai cewa mu koma wurin shugabannin abin union dinmu. Su ba za mu iya jin ma wani bayani mai kyau ba a wurin su.
Su comrade Ajero kenan.
Ajero kenan, eh.
Su ne wato suke da haƙƙin fahimtar a ina wannan abun yake.
Haka. To a wani kaulin kamar wayansu haɗakan na kungiyar namu wasu kamar galantin ɗin sun kai kara har EFCC a yadda suke faɗan don ban tabbatar ba a kan har an yi inviting shi. Comrade Ajero ya je kuma a wannan ma shi Umar Akilu yana gaya min cewa ai sun yi waya da shi Ajero ya ce shi nan gaba ba ruwansa ma dan an kai karansa EFCC. To wannan kaulin da na ji kenan.
Comrade Nasir Kabir wanda jami'in kungiyar kwadago ne da ya aiki kudda Comrade Joe Ajero ya yi alwashin zama mai sulhuntawa ko sa baki tsakanin ma'aikatan da aka sallama. Amma aka samu akasi.
Comrade Nasir Kabir ke jami'i ne na kungiyar kwadugu, kazalika ke mukarrabi ne na shugaban kungiyar ma'aikatan wutar lantarki na Najeriya Comrade Joe Ajero. Ga wannan korafi na mutum 50,000 da aka sallama daga aiki a sanadiyar sayar da kamfanin wuta na da PHCN. Suna so a taimaka musu samu haƙƙinsu. Ta yi magana da Comrade Ajero, me za ka ce yanzu wa waɗannan mutane?
To, Alhamdulillah, magana ta gaskiya, mutanen nan shawara ɗaya da zan ba su shine su kokari su haɗa kansu su samu shi wannan wato Joe Ajero, tunda a kwanakin baya ya yi min bayanin cewa ai suna zuwa suna samun shi kuma sun yi zama da shi. To yana da kyau su koma su haɗa kansu su je su same shi, wai aka ce durƙusawa da ba gajiya ba ne. Tunda mutumin nan shi ya fara ɗauka wannan magana kuma ya magana da jami'an gwamnati, to ina mai tabbatar maka a lokacin an ma yunkurin wato cimma wato yarjejeniya, dan ina mai tabbatar maka ita kungiyar NUWI a hasun wato ya abin da ake cewa zanga-zanga har ya kai ga sun yajin aiki, na cewa ba zai yiwu a kora mutanen nan haƙoƙinsu ba a biya su duka ba. To yayi wato yunkuri mai kyau, to sai zamana waɗannan mutane sai suka je EFCC suka yi ƙoƙarin ɓata ta ƙungiyar suna, suka sake komawa suka dinga samun wasu jami'an gwamnati wanda ba su ga yadda abu doka ya ce ba. Ya ce a to ya za a yi mutanen da nake taimaka musu sun zo sun yi taro da ni kudin wato jirgin su da suka kashe ya saka kungiyar sa ta biya wannan kudade don an ba su ta ce ku ba abu na a hankali amma sai ku kama can sai kuna kokarin nemo hakokin ku to yanzu zancen da nake magana da kai nayi magana da shi jiwa jiro cewa ya hakuri ya koma ya ci gaba da wannan yunkuri da yake na taimaka musu sai ya sanar da ni cewa ta mutanen nan har ma sun tafi kotu to a mutanen da ake taimaka muku kuka sake dauka magana kuka tafi kotu to kaga magana ya zama na kotu amma duk da haka bai baci ba ya mun alƙawarin cewa tunda har ina magana da su to su yi kokari su hada kansu su dawo gurin shi su nuna cewa abinda suke su yi kuskure shi kuma daga nan zai dora kaga sai a ci gaba da kwatar musu yancin su wannan shine shawara ta gaske amma in suka ce za su tsaya maganar kotu da suke zuwa to kaga magana ne na shekarun da kotu ta ga dama ko in ce suka yi aiki na bincike da shauransu kaga kenan magana na an koma baya
wurin nasu kabiru tunda kusan duk waɗannan mutane ka san yadda abubuwan nan suka faru shin idan mutanen nan suka biyo ta wajenka har yanzu tunda ka yi magana da shi jiwa jiro za ka iya taimakawa ka sulhunta su a ci gaba da wannan gwagwarmayar har su samu wannan haƙƙin
ha insha Allah ina mai tabbatar maka Alai Nasiru tunda har suka biyo ta gurinka suka kawo wato korafi to ina mai tabbatar maka a yanda na dauke ka da mutunci da kuma sanin cewa ka san aikin ka matsayin ka na ƙwararren dan jarida to ina ne tabbatar maka da ban yi niyan sa hannuna ba amma tunda wannan abu ya zo ta hannunka ne za mu yi kokari in suka zo suka same ni zan zauna da su ko zan ba su shawarorin da ya kamata kuma zan yi magana da shi jiwa jiro kuma insha Allah ina ne tabbatar maka za a samu musu hakokin su wannan na dau maka wannan alƙawari duk da ban da lafiya amma insha Allah zan yi dukkan kokarin da zan yi kuma zan tabbatar da nayi magana da shi a jiyo kuma insha Allah in suka zo zan zauna da su in ba su shawarwarin da ya dace kuma za a yi magana da shi kuma insha Allah za a samu wato mafita
wurin Nasir Kabiru Allah ya baka lafiya kuma ya bada ikon sa baki
a to ni ma na gode Alai Nasiru
bayan daukar wannan alƙawari da Kumar Nasir Kabiru filin ciki da gaskiya ya samu labarin cewa Kumar Joe Ajero ya haƙura har ma ya miƙa takardar ƙorafi wanda ƙorafin ma ya haɗa da na rashin ƙarin girma da wawalan ma'aikata don a share musu hawaye tare da saka ranar 17 ga wannan wata na Agusta a matsayin wa'adi ga buƙatun ma'aikatan baki ɗaya tsofaffi da kuma waɗanda ke aiki ana dab da cikin wa'adin ministan kwadago na Najeriya Chris Ngege ya gana da kungiyar ma'aikatan dalilin da yasa kungiyar ta janye yajin aiki na ranar Laraba kenan amma duk da haka tasirin wannan yunkuri ya jefa wasu sassan Najeriya cikin duhun rashin wuta masu sauraro idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu amarin duk waɗanda aka ji murojin su musamman ma Nasiru da Meli Kaya Mr. Phil Hashim Gumel ke cewa muka kasance lafiya.